This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Haris dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata, 5 ga watan Disamba 2024. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ci gaban muhawara tsakanin wakilan manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben Ghana da ke tafe. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku dangane da manufofin manyan 'yan takarar shugaban ƙasar Ghana? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyan. Manyan jami'an diplomasiyyar Rasha da Amurka, Sergey Lavrov da Antony Blinken, sun yi musayar kalamai a yau Alhamis a wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa kan yakin Moscow na kusan shekaru uku a Ukraine, inda kowanne suke zargin ƙasar da ta'azzara rikicin. Lavrov, ministan harkokin wajen Rasha, ya zargi ƙasashen yamma da farfaɗo da yakin cacar baka tare da taimakon makamai ga sojojin Kyiv da kuma haifar da arangama da Rasha tare da haɗarin da zai iya rikidewa zuwa wani yanayi mara kyau. Lavrov, wanda ke magana a taron ministocin kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a Turai a Malta, ya ce goyon bayan da Amurka ke bayyana Ukraine ya samo asali ne daga sha'awar mayar da NATO a fagen siyasa. Yana mai da'awar cewa bayan abin kunya na Afghanistan akwai buƙatar sake sabon maki. Isra'ila ta ce sabon rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. Yayin da ta yi Allah wadi da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya ko mai tsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da hedikwata a birnin London ta fitar da wani rahoto a ranar Alhamis, inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan kare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948, wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka gaba ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. Rahoton mai shafuka kusan 300 ya kunshi watanni 9 tun bayan harin da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023, wanda ya haddasa kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Isra'ila ta kaddamar da wani katafaren harhara ta sama da ƙasa a kan yankin Falasɗina a matsayin martani, wato matsayin mayar da martani. Muƙaddashin darakta hukumar leƙin asiri ta Amurka ya faɗa wa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka yau Alhamis cewa ya yi garan bawul ga harkokin tsaron hukumar bayan da wani ɗan bindiga ya harbi zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump a watan Yuli. Muƙaddashin darakta Ronald Rowe ya shaida wa tawagar majalisar da ta ƙunshi Republican 7 da 'yan Democrat 6, waɗanda suka gudanar da bincike kan yunkurin kashe Trump har sau biyu da bai yi nasara ba a yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na bara. Abubuwa sun yi zafi a wasu lokuta. Ana sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a kan amincewa da wani rahoto na ƙarshe a yau Alhamis. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki tsohon ƙaramin ministan zaman lafiya na ƙasar Habasha da gidan yari yau Alhamis, kwana guda bayan da jami'an tsaro suka sake kama shi 'yan mintoci kaɗan bayan da wata kotu ta ba da bailinsa. Jami'an tsaro sun kama Tai Dendiya sanye da kayan 'yan sanda jim kaɗan bayan da ya fita da gidan yari a ranar Laraba, kamar yadda iyalansa suka bayyana. Matar Tai, Sintehu Almehu, ta shaidawa sashen ƙahon Afirka na muryar Amurka cewa an sake sako shi a karo na biyu a ranar Alhamis. Ta ce an kai shi ofishin 'yan sandan tarayya ɗin ta same shi ta ba shi abinci a safiyar yau. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun buƙaci yin takatsantsan a yau Alhamis. Da ministan lafiya na Congo ya ce gwamnati na cikin shirin kota kwana kan wata cuta mai kama da mura wadda a cikin 'yan kwanakin nan ta kashe mutane da dama. Jinka Yesiya, shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka ta Afirka, ya shaida mani ma labarai cewa ya kamata a yi ƙarin bayani kan cutar nan da sa'o'i 48 masu zuwa, yayin da ƙwararru ke samun sakamako daga samfarin ɗakin gwaje-gwaje na mutanen da suka kamu da cutar. Binciken farko ya sa sun yi tunanin cewa cuta ce mai alaka da numfashi, in ji Kasiya, amma suna buƙatar su jira sakamakon ɗakin gwaje-gwaje. Ya ƙara da cewa akwai abubuwa da yawa da har yanzu babu amsa a kansu, ciki har da hanyar da ake take yaduwa da kuma yadda ake kamuwa da ita cutar.
Sarfilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude babur rahotanni. Kamar yadda muka yi alƙawarin ci gaba da kawo muku muhawara da aka fafata kan manufofin manyan ƴan takara zaben shugaban ƙasar Ghana da ke tafi a ranar Asabar mai zuwa a tsakanin Alhaji Aminu Abu na jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana da kuma Muhammad Mahfuz na jam'iyyar Adawa ta NDC. Mun tsaya inda Alhaji Aminu ya koro bayanin irin ayyukan da jam'iyyar NPP mai mulki ta yi a wannan muhawara da abokin aikin Baba Yakub Makeri ya jagoranta.
Ka gani in za ka kofrodua ka ga irin development duk da wannan cikin wannan wahalan nan da ake muke ciki, to wannan sannan kuma shi yasa muka kawo abin da ake cewa Ghana card. Mun taba kawowa sai shugaba ku fo takardar izinin zama, domin sai ka san adadin mutanen da kake da shi a kasar ka, sannan za ka san irin cefanin da za ka yi. Saboda haka mun yi waɗannan duka ne ba saboda komai ba ne, domin shi ake ce ma wanda ya san ainihin yake da ilimin tattalin arzikin ƙasa, domin tattalin nan aka ce tattali mun zo ne mu gyara, ba wanda kuma zai gyara bai bata ba, domin dole ne sai an dan bata ma wasu, sai kuma an takura ma wasu wurare, sannan wani abin kuma a yi shi yanda ya kamata da yanda ake bukata. Saboda haka in yau mun ba yara quality education, kuma ka duba WAEC ya yi magana har ya sula wai an ce wai za a dauka headquarters WAEC nan a tafi da shi wani wuri. Wannan ba gaskiya ba ne, ina wannan sosai ya fito abinda suke cikin zangonni suke yi kenan. Amma tsakani da Allah, in ana maganan education ka ilimi gabaki daya, ƴaƴanmu yanzu zuwan shugaba a kufado zuwa yau more than ƴaƴa matasa sama da miliyan 50 miliyan 5 da ƴan kai duk sun samu education, kuma result su quality results har mataimi har
su jarrabawa wanda
suka yi quality har ma shi dan takarar shugaban kasa John Dramani Mahama tsohon shugaban kasa ya fito ya ce wai wai ainihin malaman makarantar da matasan sun hada baki ne ake ba su wannan result, ba gaskiya ba ne. Ka gani kai komi kullu in za a gina kasa haka da za mu kawo health insurance, kuma shi kun bar parliament ne kuka fita, kuma tunda ake yin duniya tunda ake inda zaka san kaman waɗannan a kufado shugaba a kufado da shugaba ba umiya ba kananan shugabanni bane, domin me kaga majalisar mu majalisar dokoki ta kasar nan ba taba raba daidai ba tun daga kwamin kurma har zuwa yau, ba taba raba daidai ba, sannan kuma ba taba samu a ce wai ainihin kakakin majalisa ya fito daga cikin ainihin jam'iyyar adawa ba sai wannan karo, kuma shi wannan ma da yake kakakin majalisan nan shi kuma shi ma ya kawo shi John cikin NDC. Ka gani kenan, ina so tabbatar maka ya fahimci abin da ake ce ma siyasa.
Malam Mahfuz, na san kana da martani da yawa da zakai akan batutuwa da Alhaji Aminu yayi.
To kamar yadda kun ce babana yake magana cewa lamarin gwamnatin nan da Ukraine war da COVID ne su ne suka sa masu gwamnatin su bai samu walwala da ya aiki ba. To budaji da ya cikin gwamnati cikin wannan corona nan da sauransu, World Bank aka bada loan loan
bankin duniya
ta bada rance da dama, kuɗi da dama unprecedented ba taba samu shi cikin kasan nan ba. Aka IMF aka bada loan kuɗaɗe da dama ya hakuri, aka bada kuɗaɗe da dama wannan kuɗaɗen na suka shiga ciki. Ukraine ma da ake jefa ya hakuri Ukraine da ake jefa musu ba ma ba mai da dama, wannan kasan ma biredi da ake sayarwa kasan wurin nan yana da sauki fiye da namu. Biredi yanda ake sayar da biredi a kasan su ma akwai sauki kan namu. China da Wuhan akwai garin da aka da corona ma da kanshi ta sauka a wurin Wuhan wannan wurin nan ma da corona ya zo mu sun samu walwala kan mu da ba mu ga Russian war ba Russian Ukraine war ba corona me muka gani to kaga sai yasa wayannan mutane za su tsaya kan wannan abu su zo su yaudari mutane su ce kama a'a saboda Ukraine war ko Wuhan menene ko bidede saboda shine Ghana ya shiga cikin wannan mawuyacin hali ƙarya ne saboda an ci kuɗin ƙasa an print kuɗi da dama kuɗaɗen da bai kamata a print ba Bank of Ghana Central Bank of Ghana an matse shi aka ce ya print kuɗi an zo ana raba kuɗi kaman yanda ake raba flyer bukan haka kuma bai kamata ya zama economists sun ce maka masu tattalin arzikin kasa sun ce maka kaman idan za ka ga wuya cikin gari wannan sa'ili da ka ga akwai manya-manyan currency cikin hannun mutane ko kuɗi ka ga yayyawa cikin gari kuma alhali ba aikin da ake yi wannan a generate wannan kuɗi sai ka san kaman wannan lokaci akwai wuya very few people mutane kaɗan na da kuɗaɗe da yawa hannunsu amma da yawa ba kuɗi a hannunsu lokacin ne matsala yake zuwa saboda wayannan mutanen nan ba su da aikin yi balle ma su samu kuɗi su je su abinci al'umman Ghana sun ga yanda ake tafiyar da kasa lamarin kasa in ka duba yanda zaka je ka sai abinci dukunu abinda ake sayarwa da 1 cedi 50 pesos yanzu ya kai 5 cedi 7 cedi this is abinda mutane ke ji kenan zafin da mutane ke ji kenan
to madalla Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku dangane da manufofin manyan ƴan takarar shugaban ƙasar Ghana? Kafin nan, ga shirinmu na gaba.
Misrarro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da muka yi nazari akan su cikin wannan shekara ta 2024 mai bunkwana. Sunana Aisha Mu'azu. Masana sun dade suna wayar da kai akan yadda muhallin duniya yake gurbata sakamakon ayyukan cigaba da kasashe da kuma manyan masana'antu suke gudanarwa. Dalilin kenan da yasa aka fito da wani tsari da ake kira carbon credit da carbon financing domin ba da dama ga kasashe da ba sa iya cike gurbin da aka ba su samun kuɗi ta wannan hanya. Kuma shirin yanayi da muhalli ya waiwayi wannan batu a ranar 4 ga watan Afrilu na bana. Ta wani gutsire daga cikin shirin. Yunkurin tabbatar da rage tasirin sinadarin carbon a cikin muhalli. Kasancewar yana daga cikin jerin sinadaran da ke gurbata muhalli. An bijiro da wasu dabaru da za su taimaka ta yadda za a iya samun muriyar wannan sinadari a wani bangaren kuma a daidaita adadin sinadarin da ta halewa kamfanoni ko kasashe su fita. Kamar yadda Dr. Ibrahim Kabir, shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi bayani a game da abin da ake nufi da carbon credit.
Shekarun baya a zama daban-daban kasashen da suka ci gaba saboda koke-koken da suke samu daga masu nazari wato researchers da kuma abubuwan da suke bayyana da ake alakantar da su da canjin yanayi suka dauki miƙati suka yi himma wajen ganin cewa an fito da wasu hanyoyi ko tsare-tsare wanda ka iya sawa a rage watsa wannan gurbatacciyar sinadari na carbon a cikin muhalli a nan ne aka samu maganar su carbon credit wanda shi a tarihi mafi kusa-kusa an fara magana akan shi carbon credit ne a wani zama da aka yi da ake kira Kyoto Protocol wanda kusan kasashen da suka haɓaka wajen manya-manyan masana'antu da sauran kasashe da suka samu halatta gabaki daya watan Disamba na shekara ta 1997 kenan suka haɗu suka rantaba hannu akan hanya mafi sauki da za a rage watsa wannan sinadari na carbon wanda yake gurɓata muhalli to wannan ne daga nan ne kalmar ta fara watsuwa ta shiga bakin manazarta ta shiga bakin 'yan jarida kuma har ta gangaro ta watsa duniya gabaki daya Na biyu shi carbon market kaman yadda sunan yake din wuri ne da ake sayar da ita wannan gurbataccen iska ko gurbataccen sinadari wanda shi wannan carbon credit din da aka fara magana akai wanda tsari ne na da ake dubawa na tsakanin ƙasa da ƙasa ko company da company a samu wata yarjejeniya an ba da tsare-tsare a shi wannan zama da aka yi na Kyoto Protocol cewa ƙasa kaza misali da ta ci gaba wajen hidimar masana'antu ga adadin abin da za ta iya bari ya fita muhalli a cikin ayyukanta da take ko kasuwancinta da take ko wani abu na kaman production kenan za a ce na abin da take sarrafawa to wata ƙasa za ki ga an ba ta wani adadi misali ƙasashe guda biyu wanda koda kuwa tattalin arzikin su ta wajen yawan masana'antu ya zama daidai koda ya bambanta to sai aka samu cewa kasashe guda biyun nan an yadda cewa kowace misali wannan za ta fitar da ton 1000 na carbon na sinadari da za ta iya sakewa daga cikin harkokinta na sarrafa abubuwan da take sarrafawa to ita ma wannan sai aka ce gashi an bata wani adadi to wannan adadin da aka bata din kaman lasisi ne na cewa an yadda ga adadin carbon din da za ta bayar to shine ake kira carbon credit
A ranar 10 ga watan Oktoban bana kuwa, shirin yanayi da muhalli ya taɓo batun ambaliyar ruwa da ya shafi jamhuriyar Nijar a bana. Ibtila'in dai bai tsaya iya Nijar kaɗai ba. Ya zuwa watan Nuwamban bana dai, rahotannin kungiyar ƙasa da ƙasa na Norway da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira ya bayyana cewa sama da mutum miliyan 2.3 ne ambaliyar ta shafa a ƙasashen yankin yamma da Sahara waɗanda suka haɗa da ƙasar Nijar. Chadi, Nigeria, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da yankin Afirka ta tsakiya wanda ya shafi kadadar filayen noma 354. Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi yayi tsokaci akan ambaliyar ruwa ta bana inda ya ce
yanzu dai lalle an san lokacin damuna ne kuma gonakai wanda ruwa ya zo ya mamaye su ya musu ambaliya sun kai kaman marabba'in eka 300,000 ita dai abinda ministan ta bada ta ce eka 2763 to da yake 7 ga watanni ta bada wannan raskwana yanzu kenan abin yayi haka tun daga 7 zuwa yau kuma akwai yanda ake tsammanin abun wanda wannan babbar ma'aikata ta OSHA ta Majalisar Ɗinkin Duniya yadda ta kwatanta cewa a yanda damunan nan take tahiya za a samu kaman mutum 300,000 wanda za su shiga cikin halin kaka na kayi saboda gyaran da ruwa za su iya kawowa
wani gari Tiliya motoci ne wanda suka fito daga kasuwa ta garantawa za su koma ƙauyukan su kawai ruwa ya tare hanya kuma duka motocin nan suka ciwu cikin ruwa da su da mutanen su wajen mutum 50 da wani abu suka mutu zai wannan ma yana cikin abin da ake faɗi ma mutane duk bitar da ake mutane ba su ji saboda an san cewa dan ana ruwa ko hanya ba daukanta saboda hanya tana da talallabiya to amma kin gani yanzu mutane bi suke
a wani bangaren kuma Dr. Aliyu Abubakar Sadiq dan jarida kuma ɗalibi mai nazari akan al'amuran da suka jibinci addini da kimiyya yayi bayani ne akan tasirin motsin wata akan al'amuranmu na duniya
hakika shi wata yana da matukar muhimmanci yadda rayuwa take gudana yanzu a doren duniya musamman in aka yi la'akari da abubuwa guda biyu wato yadda igiyar ruwa take motsi da kuma yadda kusurwar yadda duniya ta tasgada ta karkace a degree 23 din nan waɗannan abubuwan guda biyu duk sakamakon alaƙar maganaɗisu da yake tisga tsakanin duniya da wata yake kawo kuma waɗannan abubuwa su suke tasiri wajen yadda yanayi yake faruwa na bazara da rani da sanyi da damuna idan da babu wata gaskiya rayuwa yadda muka san ta fa a yanzu ma sai mu ce da ba za mu iya yin ta yadda take a yanzu ba yana da muhimmanci da matukar tasiri wannan duk igiyar ruwa da take kai komo din nan sakamakon maganaɗisun wata ne da yake fusgar duniya duniya tana fusgarsa sannan karkacewar kusurar da duniya take shi ma sakamakon wannan tisgane ta maganaɗisu wanda kuma shi ya ba da damar yanayi ake samun winter a northern hemisphere a samu sama a southern hemisphere da kuma yadda ma climate and weather yake faruwa a doron duniya
Mai sauraro, ya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba.
To madalla a gaida Maman Aliyu. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin menene ra'ayinku dangane da manufofin ƴan takarar shugaban kasar Ghana? Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1202980650. Muna sauraron ku. Waye daga jihar Nasarawa?
Bashir Fela ne daga nan Lafiyan Bari-bari.
To Malam Bashir, muna jin ka.
Kasan Ghana dai muna musu fata alheri, Allah sa ya ga gama lafiya. Kuma manufofin waɗannan ƴan takara, musamman su da su guda biyu da ake da kasa kan su da yare samu, duka abin a yaba ne a ƙarshen nasu, saboda kowanne abin da ya kama a nawarayen yana mai cikin yare juna. Kuma dukkansu manufofi su shi ne cigaban kasan Ghana. Muna fatan duk wanda Allah ba shi nasara ya sa ɗan uwan shi murna.
To mun gode Malam Bashir daga jihar Nasarawa. Yanzu waye a jihar Bauchi?
Kuna magana da Alhaji Suleiman Bisko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar Katagum Azare jihar Bauchi.
To Alhaji Suleiman, muna jin ka.
Gaskiya akan wayannan ƴan takara na Ghana, ya kamata Ghana dama demokradiyyar ta taka rawar gani, domin an taɓa zaɓe gwamnati tana kai an taɓa kare ita, kuma sannan shima wanda yake kai aka zo aka jiya kare shi. Wannan an yi demokradiyya domin suna kwatanta ɗani, kuma duk wanda ya zo zai mai da hankali ga talakawansa. Muna fatan Allah baya wa mai rago sa'a. Alhaji Suleiman Bisko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar Katsina.
To amin, mun gode. Yanzu kuma sai jihar Kebbi, waye akan layi?
Salamu alaikum, kana magana da Dan Asabe mai fata daga Yahuri jihar Kebbi.
To Dan Asabe, menene ra'ayinka?
To da farko dai ina yin al'umma ta Ghana fatan alheri da fatan za a yi zaɓe lafiya a kare kuma lafiya. Kuma ina umurtan su da kada su yi zaɓe irin na ɗan Najeriya, a zaɓi shugaba mai kishin ƙasa wanda zai kawo ci gaba a ƙasar Ghana, saboda mun yi zaɓe amma mun yi zaɓe ta mandare mu a Najeriya. Gaskiya tushe.
To mun gode Dan Asabe ya wuri. Yanzu za mu leƙa jihar Katsina, waye akan layi? Hello, kana jin mu? To ina ga kamar layin sai yana da tangarɗa.
Hello, kana ga gaskiya da jihar Yobe?
To muna jin ka Yobe.
To akan me kuke tattaunawa?
Muna tattaunawa akan menene ra'ayinka dangane da manufofin manyan ƴan takarar shugaban kasar Ghana.
To gaskiya ƴan takara ina so Allah musu zaɓi shugabanni na gari masu tausayi, talakawa su ja su duba a cikin wanda da ya yi da kuma wanda yake so ya koma, su samu wanda zai zame wanda zai kawo sauyi mai ma'ana, wanda zai sa ƙasa ta ci gaba, a samu gina ƙasa, kuma a yi wa talakawa adalci, a samu cikakken shugabanci na gari.
To mun gode. Yanzu za mu leƙa jihar Bauchi, waye akan layi?
Ibrahim Barazin shi na Odubata, yan hukumar gamawa jihar Bauchi Najeriya.
To muna jin ka Ibrahim.
Yawwa, ina muku fata da sai game da wannan tabbatar da ke gaskiya, ubangiji Allah da ya zaɓa shugabanni na gari.
Amin.
Yawwa, sai daga mai magana Ibrahim Barazin shi na Odubata, yan hukumar gamawa, na gode, ya tayi lafiya.
To amin, mun gode mu ma Malam Ibrahim. Yanzu za mu je jihar Jamhuriyar Nijar, waye akan layi?
Assalamu alaikum murya Amerika, mai magana Umma Mala Ali, shugaban kula murya a yau dogon nuki a cikin jahohin Nijar.
Amu alaika salam Mala Ali, muna jin ka.
Da alheri, zaɓen da za su yi su zaɓi cikakken asali shugaba wanda zai riƙe muka sassu ta Ghana. Kafin zaɓen tumun dare, don sabida kusan ta Afirka akwai sarwa suna zaɓen tumun dare, don Allah don annabi talakawa ku haɗe kanku da musulmi da kirista, duk wanda samu Allah ya taimake ku zaɓi na ƙware. Na gode murya Amerika.
To mun gode. Yanzu za mu je jihar Kaduna Najeriya, waye akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, menene ra'ayinka?
wani ra'ayi na dangane da manufofin ƴan takarkarin nan dukkan su manufa ne masu kyau matuƙa kira na dai gare su karsa addini ko kabilanci a harkar siyasa su ga a cikin waɗannan ƴan takarkarin ba ma wai manyan ba har ƙananan jam'iyyu wane ne zai kai ga gane ta samu ci gaba a samu walwala da kuma arziki a ƙasar gabaki ɗaya sai tabbatar da sun zaɓe shi kuma ita ma hukuma ta tabbatar da wanda jama'a suka zaɓa ba a karkatar da zaɓen ba.
To masu sauraro mun gode da wannan kira na kula waya da kuka yi mana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako. Ya yarda ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe don zabar wa kansu sabon shugaban kasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da yayi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zabe na Ghana.
Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sai han bayanai na radio, talabijin da shafukan junior gizo kan zaben wannan muhimmiyar kasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na radio, talabijin da junior gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma takaice.
To a takaice manyan jami'an diplomasiyyar Rasha da Amurka Sergey Lavrov da Antony Blinken sun yi musayar kalamai yau Alhamis a wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa a yaki wato kan yakin Moscow na kusan shekaru uku a Ukraine inda kowannen suke zargin ƙasar da ta'azzara cikin rikicin. Lavrov ministan harkokin wajen Rasha ya zargi ƙasashen yamma da farfaɗo da yakin cacar baka tare da taimakon makamai ga sojojin Kiev da kuma haifar da arangama da Rasha tare da haɗarin da zai iya rikidewa zuwa wani mummunan yanayi. Lavrov wanda ke magana a taron ministocin kungiyar tsaro wato da haɗin gwiwa a Turai a Malta ya ce goyon bayan Amurka ke baiwa Ukraine ya samu asali ne daga sha'awar made NATO fagen siyasa. Isra'ila ta ce sabon rahoton da Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata laifin kisan kishi a Gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya, yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya kuma mai tsatsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da hirkuta a birnin London ta fitar da wani rahoto ranar Alhamis inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya rijiyoyin kisan kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948 wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka gaba ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. Mukaddashin daraktan hukumar leƙen asiri ta Amurka ya faɗa kuma tun majalisar wakilan Amurka cewa ya yi garan bawar a harkokin tsaron hukumar bayan da wani ɗan mindigaye wato ya harbi zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump a watan Yuli. Mukaddashin daraktan Ronald Rowe ya shaidawa wata tawagar majalisar da ta ƙunshi 'yan Republican 7 da 'yan Democrat 6 waɗanda suke gudanar da bincike akan yiwuwar wato akan yunkurin kashe Trump da aka yi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sir Phil Hatchimgol da ya karanto labarai da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu na yanzu Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke muku fatan alheri.